Tarihi ya nuna cewa siyasar Ubangida ta yi tasiri kwarai da gaske tun lokacin mulkin marigayi Abubakar Rimi har kawo yanzu a zaben gwamnoni musamman a jihohin Kano da Sokoto, inda wasu tsofaffin gwamnoni da suka bar karagar mulki shekaru 8 da suka gabata suka nuna cewa har yanzu suna jan zaransu a siyasar jihohin. Sai dai ba kasafai dangantaka irin wannan ke dorewa tsakanin Ubangida da yaran gidan nasa ba, musamman idan shi yaran gidan giyar mulki ta fara dibar sa, wanda hakan kan sa rigima ta barke sakamakon kin biyayya ga umarnin Ubangidan nasa. Farfesa Kamilu Sani Fage, masanin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Bayero da ke nan Kano, ya bayyana mana illar siyasar Ubangida da ma tasirin ta a demokuraɗiyya.
Saka ga ƴan takara ba zai kula da mutane ba, zai kulawa da ra'ayin Ubangidan shi ne. To sai yanda aka ji sai tashi zai yi. To kuma ana tafiya idan giyar mulki ta shiga, shi wanda ya ci zaben yawanci za a samu barra tsakanin Ubangida da shi wanda aka dan gidan.
Idan za a iya tunawa a baya, tafiyar Ubangida ta fara tsakanin gwamnan jihar Kano mai barin gado Abdullahi Umar Ganduje da injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, kamar yadda gwamnan jihar Sokoto mai barin gado Aminu Tambuwal da sanata wa mako suka faro, amma ba su gama wa'adin farko ba suka yi baran-baran. Wannan ne yasa wasu ke yanke kauna kan cewa za a koma gidan jiya tsakanin Abba Kabir Yusuf da injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, wanda wasu ke cewa tsohon gwamnan shine zai jagoranci Kano a karo na uku. Sai dai a baya-bayan nan an jiyo Kwankwason na cewa ba zai yi wa gwamnan Kano katsalandan a harkokin mulkin sa ba.
Bayan da za a zo a yi mulki a Kano a ce ba in ce wani abu ba, in an yi daidai zan faɗa su.
Abin jira a gani dai shine ko hakan zai tabbata, lokaci ne kadai zai nuna. Halima Wadasinkin, Freedom Radio.